This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun ga mishan labarin duniya, za mu gabatar da hira da shugaban karamin hukumar gambarin gala jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya akan kokarin da suke yi na maido da yan gudun hijira daga Fotokol kasar Kamaru. Kada kuma amince kamar kowace rana Alhamis za mu gabatar da rigakafi, tambarin lafiya da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun kasar Ghana suka mai da hankali a kai.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Biyo bayan hare-haren da mayakan sa kai suka kai a biranen Paris da Beirut da kuma Tunisia waɗanda kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa, shugaban Amurka Barack Obama yana kwantarwa Amurkawa hankali akan barazanar a kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake hutun cika-ciki da aka fara yau Alhamis har zuwa ƙarshen mako. A wani jawabin mintoci 6 da ya gabatar, shugaban ya faɗa jiya Alhamis cewa jami'ai masu aikin yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da sa ido kan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare. Idan har aka tabbatar da sahihiyar barazana, za a sanarwa jama'a baki ɗaya. Ya ce suna gani yana da muhimmanci mutane yayin da suke gudanar da harkokinsu su kuma sa ido ga abubuwa da suke faruwa. Mr. Obama ya yi magana ne bayan ya gana da shugabannin hukumomin tsaron Amurka. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin ƙasar da Turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha. Duk da haka ya ce Rasha ba za ta yi yaƙi da Turkiya ba. Lavrov ya ce al'amarin zai sa Rasha ta sake duba dangantakarta da Turkiya. Ya soki ziyarar da ya shirya zai kai Ankara jiya Laraban, amma ya zanta da takurar aikinsa na Turkiyan kuma sun amince za su gana cikin kwanaki masu zuwa. A halin da ake ci kuma ɗaya matuƙin jirgin da Turkiyan ta harbo wadda ya yi amfani da laimar tsira daga cikin jirgin yanzu ya isa wani sansanin sojin Rasha bayan da sojojin Siriya suka ceto shi. A wani lamari kuma jami'an tsaron Amurka sun ce suna sa ido kan rahotanni da suke nunin cewa an kai farmaki da jiragen yaƙi kan wata tawagar motocin ayyukan jinƙai jiya Laraba kusa da garin Azaz da ke Siriya, kimanin kilomita 6 kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Jiya Laraba da rana, Papa Roma Francis ya sauka a birnin Nairobi, Kenya, inda ya sami kyakkyawar tarbo daga shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaƙa da masu rairaye. Wannan ne zangonsa ta farko a ziyarar kwanaki 6 da zai yi a Afirka da za ta kai shi Uganda da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. ‘Yan ƙasar Kenya sun fara hallara kan babbar titi da Papa Roman zai bi ‘yan sa’o’i kafin ya isa. ‘Yan ƙasar mabiya ɗariƙar Katolika da ma waɗanda ba sa bi duk suna cike da ɗoki da murnar wannan ziyara. Ƙoƙarin haɗa kan jama’a daga ƙabila da addinai daban-daban yana daga cikin manyan burin Papa Roman Francis, kuma ya taɓo hakan a jawabin da ya yi a gidan shugaba Kenyatta. Kenya dai ta fuskanci hare-haren ta'addanci daga mayakan sa-kai na ƙungiyar Al-Shabaab, yayin da a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya zangon Papa Roma ta ƙarshe har yanzu tana fama da fitinar kan saɓanin aƙida. Da aka tambaye shi baya fargabantar zoma yayin wannan ziyara, Papa Roma Francis ya kada baki ya ce shi ya fi damuwa ne da cizon sauro. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Tunisia, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bas ɗauke da dogarawan fadar shugaban ƙasar har suka kashe aƙalla mutane 12. A cikin wata sanarwa da suka wallafa a dandalin sada zumunta jiya Laraba, ƙungiyar ISIS ta ce wani ɗan yaƙin sa-kai mai suna Abu Abdullah Al-Tunisi shi ne ya kai harin, ya kutsa cikin motar ya samu nasarar kashe aƙalla mutane 20 waɗanda ƙungiyar ta kira mutane da suka yi ridda. Motar tana tafiya ne a tsakiyar babban birnin ƙasar Tunis. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta faɗa jiya Laraba cewa an kai harin ta wajen amfani da nakiyoyi masu nauyin kilogram 10 da aka ɓoye cikin wata faramala ta masu kai hare-haren ƙonar bakin wake. Sanarwa daga ma'aikatar ta ce gawar mutum na 13 da aka gano sun haƙiƙance ta ɗan ƙonar bakin waken ne. Ta ƙara da cewa ana auna ƙwayoyin halittar gawar domin tantance ko wane ne. Haka nan Tunisia ta ba da sanarwar rufe kan iyakarta da Libya na kwanaki 15 domin hana ƙarin hare-hare a cikin ƙasar. Hukumomin ƙasar sun ce sun haƙiƙance dubban ƴan ƙasar sun je Libya da Iraki da Siriya inda suka fafata kafada da kafada da mayakan sa kan ISIS.
Labarin duniya kenan kuka gama ji, Sabu Imam Aliyu ya karanto. Shugaban karamin hukumar gambarin gala jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman Abdulkarim ya shaidawa wakilin sashen Hausa Haruna Dawudu cewa insha Allah kan ƙarshen wannan shekara suna fatar kwaso ƴan Najeriya da ke gudun hijira a protocol ƙasar Kamaru a sakamakon har-haren ƴan Boko Haram.
Da Haruna muna cikin matsala amma Allah ya kawo mana ya maida mana abu da sauki kuma akwai mutanenmu da suna protocol akwai abincin da aka tanadar musu da zamu je mu kai musu kamar ƙarshen dai wannan shekara da kawo ya cika 31st December zamu share gari mun da tafiyanmu nan zamu sa matasan da suna can da yardan jami'an tsaro sun tabbatar mana babu mai cikin gari suka bincika suka tabbatar mana lafiyan gari to sai mu sa dinga share gari to ana gama share garin shi mai girma ya wurin ya bada directive za ja kafa wutan wutan da zai bada hasken ran da wasu ranan nan dan da dare ya samu wuta cikin gari kafin ma a samu wuta da su injina da sauran su a fara ayyuka
ko ya matsayin wadannan ƴan gudun hijira ne da zaka ke zama a wannan ƙasa na Kamaru
ni da matsayina na chairman na local government ina dan magana da hukumomin Kamaru tun da mu muna magwabta da su to za su dan mana haƙuri kadan jama'mu nan gaba ba su jima za su dawo dole mu je mu kawo mutanen namu ne
kamar mutanen ku da suke ƙasar Kamaru wato a protocol kenan za su kai adadin mutane nawa ne
Kamaru ka san mutane ba waze ne ba amma area protocol kadai mutum 12,200 duka da wannan gwamnatin Kamaru sun rubuta mana sun ce mutane mutum 12,200 mu zo mu doke su
kamar har zuwa yaushe ne za dawo da wadannan mutane zuwa gidan Najeriya
insha Allah nan da kashe wannan shekara kan ba mutumin gala daya wanda zai rage a Kamaru ko da suna kusuri ko da suna chat duk wanda yana sun zuwa zai dawo
ya kamar batun kulawa da wadannan mutanen idan har sun koma kamar akwai wani abin da kai shi
dama akwai abu da muka tanadar amma shi komai yana dangana kan yadda tsaro yake ka san gamborun gala gari ne na kasuwanci abunda muna roƙo alfarma daga shi mai girma shugaban kasa da kuma sojojinmu tunda cewa Mr. Sabia sun san area kuma mun ji kwanakin baya shi controller general na custom yace za a je ba custom post na gamborun gala fara harkan kasuwanci to yanzu matsalan mu ba zama cikin gari bane matsalan mu hanyar nan daga Maiduguri zuwa gamborun gala shine a bude mana wannan hanya saboda in yanzu mutanen mafa sun zauna mutanen jikuwa sun zauna to ana soyi suna patrol hanyar nan to kasuwanci ya budo to kuma akwai gadan namu da ta rushe soyi sun sa mana gada na temporary to shine wannan kuma alfarma muna nema dan dama hanyar gwamnatin tarayya ne suna kan aiki to shi mai girma yayi mana alƙawari zai yi hanyar ba da mun federal government ta sa mana hannu akai a samu mana gadan nan in ba yi ba harkan kasuwancin namu ba zai tafi ba
duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya tsufawa haka Yabo in yarance asaja ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinka ho ya tabbata ba za ya ci gado wa haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura tara ne
kafin mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya a ci gaba da shakatawa da wannan waka
ka shungwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku ga yawa mai gammo duniya ba zai iya daukawa haka mai ki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kiso kuma kanta banga da gashi ba haka duk na cin kurma wurin fata ba zai ci zaki ba haka muna furci dodo mai yi ba za ya ci riba wa haka mai ya hada bari daga dai dan ba sharri wa haka mai ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne dauran can gaba zai gane wa haka mai ya sa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka Sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karma mai ce gaba haka dan ba ta shiga rungu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abugan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka A kunsan dan Hausa ba za yayo kama da babarewa haka waye ce muku wai sa ta gidan farawo barin cecewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka kunsan dan da Musa ba za ya jura kallare ne
kada amince da cewa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Lokaci yayi da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya.
Iyaye mata mu kai ɗan mu rigakafi yau rigakafi.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da tanadin da shi da sauran wakilan sashin Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai sannu da kokari a daidai lokacin da ake aiwatar da rigakafin cutar kyanda ga kananan yara a fadin Najeriya. A jihar Bauchi ana sa ran yi wa yara miliyan 1,600 allurar rigakafin kyanda inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Wannan bayanin ya fito ne ta bakin Dr. Mansur Dada mai kula da ɗakin tara bayanai dangane da cutar polio da sauran cututtukan yara.
Yara da yawa wanda suke yana ɗaya daga cikin manya-manya abubuwan da yake jawo rasuwar yara musamman ma yaran da basu kai shekara 5 ba shi yasa aka dauki matakin sa shi a cikin wannan din rigakafin yau da kullum da kuma campaign so kuma san samu a ce dukkan yaran da yake wannan tsakanin wata 9 zuwa 59 a samu a masa wannan rigakafi yanzu kama a jihar Bauchi yadda muka tsara shi ne fatan mu a ce a cikin kwana 5 din nan da za a yi rigakafi a samu a ce yara da suke wannan mun lissafin yaran da suke tsakanin wannan watannin miliyan 1,600 so muna fata a cikin kwana 5 din za mu samu mu yi wa yaran nan allurai a dukkan kananan hukumomi guda 20 da kuma wards 323 da ke jihar nan. Idan muka duba ita kyanda wahalan ta dewa har ma ta kan jawo rasuwar yaro so kira na ga iyaye shine wannan gangami da za a yi na kwana 5 daga 21 zuwa 25 ga wata dama ce ga iyaye kamata su yi amfani da shi su fito da yaransu da suke tsakanin wata 9 zuwa 59 don a samu a musu wannan rigakafin don zai taimaka musu sosai wajen kare su daga kamuwa da kyanda a nan gaba. Ka duba rukunonin mutane ma'aikata yanzu ga 'yan jaridu dai ku kanku yanzu wannan bita da muka yi mun yi ta da dan mu wayarwa kanku a ku ma'aikata ma'aikatan jarida saboda yanzu ma'aikatan radio azjaswa da radio wanda suke aiki a television azjaswa a television wanda suke aiki a jarida azjaswa sa a jarida so kaga ta nan ma duk bayanin da ake bukata ya kai al'umma zai je bayan wannan so bayan wannan kuma a su masu aikin alluran kyanda da rigakafin kyanda mutum bakwai ne a ciki akwai town announcer wato mai shela mai yekuwa ko wanda zai zaga cikin al'umma ya fadakar da su yayi ta bayani dalla saboda iyaye su fito da ƴaƴansu so kaga akwai mataki bi da bi har zuwa kasa wanda zai taimaka wajen wayar da al'umma da iyaye su fito da ƴaƴansu don a samu musu rigakafi daga a cikin kowane ward yau suka je wannan anguwar suka samu su kai wa yaran da suke wannan za su bar wajen washegari su koma wannan waje ko kuma su kai awa ɗaya awa biyu so za su dinga zazzagawa ne so akwai team kala biyu akwai wanda suke zaune dindindin akwai wanda za su dinga zazzagawa so ta haka muke fatan dukkan yaran da suke cikin tsakanin wannan wata 9 zuwa 59 mu samu musu wannan rigakafin.
Mai kula da ɗakin tara bayanai kan cututtukan rigakafin ƙananan yara kenan Dr. Mansur Dada, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Kaduna ma ana sa ran yi wa yara miliyan 3 ne rigakafin. Malam Hamza Ibrahim Ikara babban jami'i ne mai wayar da kan al'umma dake hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna. Ya shaida mana hakan a wani tattaunawa da muka yi da shi.
Wannan hukuma ta kula da lafiya a matakin farko tare da ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna da abokanmu da suke tallafa mana wajen harkokin kiwon lafiya wanda suka hada da hukumar lafiya ta duniya, asusun kula da lafiyar kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, CDC da duk masu tallafa mana wajen wannan aiki mun riga mun dunguma wajen wannan rigakafi na kawar da cutar kyanda ko bakon doro kamar da suka fi sani aikin ya riga kan kamar ranar Asabar a dukkanin majalisun kananan hukumomi 23 da suke nan jihar Kaduna, kuma mun horar da ma'aikata makalla sama da 4,000 domin tunkara yara kusan miliyan 3 da muke sa rai za a musu wannan rigakafi. Duk da cewa wasu kananan hukumomi mun samu labarin cewa akwai dan rashin ko kula na wasu al'umma akan fituwa don karɓo wannan rigakafi, so muna ƙara kira ga al'ummar jihar Kaduna, zan cewa gwamnatin jihar Kaduna ta kashe makudan kuɗi don ganin cewa an samu isasshiyar magunguna don kula da lafiyar al'umma a wannan jihar. Saboda haka muna so jama'a su yi amfani da wannan damar su fito da yara su ƙanana daga wata 9 zuwa wata 59 don karɓo wannan rigakafi na cutar ƙyanda ko bakon dauro.
Yayin da wasu ba sa fi son fitowa domin su anshi wannan allurar rigakafi, mafi akasari kuma akan samu wasu al'umma su kan so ba kai gare su ba, ko kuna da rahotanni akan irin wannan al'umma wanda ba kai gare su ba?
To muna da su, to amma yanzu dabarar da muka bullore ta kamar yadda ka sani, wato mun keɓe cibiyoyin gudanar da wannan rigakafi guda 1,785 a faɗin ƙananan hukumomi 23 na wannan jihar Kaduna. To duk da haka yanzu mun sake ƙirƙiro wasu mobile teams wanda ke za su rika matsa daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa don saboda wuraren mutanen da suke da nesa da ba za su iya samun damar wannan al'amari don mu tabbatar cewa kowa ya samu wannan rigakafi. Har ila yau kamar yadda ka sani mun keɓe kwanaki 5 ne don gabatar da wannan rigakafin, amma saboda ganin yanayin yadda al'amari suke ba mu mamaki za mu ƙara kwanaki akalla kwana 1 ko 2 don mu tabbatar cewa dukkanin wanda ya kamata ya samu wannan rigakafi ya samu wannan rigakafi, domin me gwamnatin jihar Kaduna ta riga tana wadatar mana da komai da komai da kayan aiki. Saboda kai in Allah so duk abin da zamu tabbatar cewa al'umma sun amfana da wannan magani.
Wani illa ne yake da shi ga yaron da aka ki musu rigakafin nan?
To babban illa za ka wani yaro zai kai ga yalaka ya naka samu shi kasance baya gani, wasu ma ba sa ji, ga abubuwa masu dimmiwa za su iya jawa a ƙarshen ƙarshe ma ana iya rasa yaron gabaki daya.
Wani jawo hankali za ku yi a matsayin ku na masu wayar da kan al'umma a ɓarayin lafiya?
Wannan abu ba karamin alfani da shi musamman ga yaran mu kanana, domin me yaran namu su ne jarin mu.
A birnin Dutsen jihar Jigawa iyaye ma sun bazama domin ba da ƴaƴansu a yi musu rigakafin cutar ƙyanda.
Ni ƴaƴana babu wanda ba a wa rigakafin ƙyanda saboda tana da muhimmanci, duk ƴaƴana ni kowane ya musu saboda ina ganin kyanta.
Wannan rigakafin ƙyanda tana da muhimmanci in dai an wa yaran rigakafin ƙyanda, koda ta kama ka gaba za ta zo maka da sauki.
To shi ma a nasa bangaren Dr. Umar Also wanda likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse ya yi ƙarin bayani game da muhimmancin rigakafin cutar ta ƙyanda.
Wato shi muhimmancin wannan rigakafin na cuta ta ƙyanda, na ɗaya zai kare yaro da kama da wannan ita cuta ta ƙyanda. Idan ma kuma an yi wa yaro rigakafi to zaki ba ko zai ƙyanda tasa za ta zo da sauki. Ba kamar sauran yaran da ba a mashi rigakafi za ki wani yaran ya kamu da ciwon yaro wani mahalin makafinci, wani ya samu abin nan da zaɓin tari na pneumonia mai tsanani, wani yaran ma ya yi ta suma saboda sanadiyar ba yi masa rigakafi ba. Amma idan an yi rigakafi za ki ga cutar za ta zo da sauki. Sannan abu na biyu muhimmancin rigakafi ne kuma idan ana rigakafi nan za ki ga zai wahala ki ga an samu abin da zai zo da epidemic annoba. Duk wani lokacin da ake kakken da takan zo da annoba yara da yawa su kamu da ita a yi ta mutuwa. To idan ana rigakafi wanda suke garkuwar jikin yara ta yi yawa cikin yara ce kamar kashi 95 na yara duk amsa wannan rigakafin zage kowanne annoba ma take da ba cika samun ta da yawa ba.
Watanni nawa ko kuma daga shekara nawa ake yi wa kananan yara rigakafin cutar kenda?
Wato shi rigakafin na kenda saboda kin san yara idan an haife su wata 6 zuwa wata 9 na farko sukan samu kariya daga iyayensu mata ta hanyar mabiya abinan placenta, sukan samu wannan kariya ta kan shiga jikin yara. Saboda haka wata 6 na farko zuwa wata 9 yara sukan samu kariya daga cutar kenda da abinan da suka samu daga iyayensu. Saboda haka ana ba da shawara daga wata 9 zuwa wata 15 aiwa wannan yaro rigakafin na cutar kenda. Idan kuma aka samu annoba ta kenda ta barke, to yaron da yake wata 6 ma za a yi masa wannan rigakafin. Sannan kuma idan yaro ya kai shekara 1 zuwa wata 15 sai a saki masa wannan rigakafin na biyu kenan. Saboda jikinsa ya samu wannan yayi abin nan, samu wannan garkuwa wanda za ta kare shi daga cutar kenda nan gaba.
To wanne kira za ku yi ga iyaye kari game da shi wannan yanayin ciwo dai na kenda?
Kiran da muke iyaye abin nan kamar yanzu dama abin nan yanzu an shiga ne na kunturin nan lokacin ta ne ita kenda ta fi kama yara wannan yanayi. Saboda kwayoyin cutar za su fi yaduwa ta iska dama suke yaduwa. Kiran da muke iyaye shi ne nan da an gara an nuna waɗannan alamomi ya fara zazzabin nan ido ya yi ja ga mura ga tari, a kawo shi asibiti a duba da ya fara kuraje. Sannan kuma yaran da suke kamar wata 6 zuwa wata 9 idan ba a musu rigakafin na kenda ba. Lallai da an ga a gida ko yaro da ya kamu da wannan cuta maza su ma kai su yi musu rigakafi wanda zai taimaka musu inda su ma ba za su kamu da ita ba. In kuma sun kamu da wannan cuta ta kenda yanayin zai zo.
Rigakafi dai ya fi magani. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Abin da ya sawwaka kenan, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar da Chronicle mai kanun labarai. Ku taimaka wa kayan da ake yi a Ghana, in ji shugaba Muhammad. Jaridar Chronicle ta ci gaba da cewa da yake kaddamar da gangami akan amfani da kayan Ghana, shugaba John Muhammad ya ce kayan abincin gwangwani da kuma atamfofi, sabulai da man wanke baki da ake yin su a nan Ghana suna da inganci na ƙasa da ƙasa, amma duk da haka mafi yawan 'yan Ghana ne suke amfani da kayan ƙasashen waje. Jaridar da Chronicle ta ce shugaban da ya gargaɗi jama'a da su canza tunaninsu akan kaya da ake yin su a nan Ghana, kuma ya gargaɗi manyan masana'antu na ƙasar da su sa alamomin Ghana akan duk kayan da suka yi. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hurucin tsohon shugaban hukumar Volta River Authority ko kuma VRA a takaice mai samar da wutar lantarki a Ghana, Mr. Koko Andor Awotwi, inda yake cewa a dora laifin yawan ɗauke wutar lantarki da ake fama da shi akan 'yan siyasa. Jaridar ta ce a faɗarsa dai kwamishin tsara farashin kuɗin abubuwan jin daɗin al'umma ba ta da cikakken iko na tsara farashin da ya dace saboda yawan tsoba bakin 'yan siyasa cikin harkokinta. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake ci gaba da bayaninsa, Mr. Awotwi ya ce yanda gwamnatoci ke ci gaba da canza ma'aikatan sashen jama'a kuma da ikon nada daraktocin sashen jama'a da doka ta baiwa gwamnati na daga cikin manyan dalilai da hukumomin sashen jama'a ba su iya yin aikin su yadda ya kamata, ciki har da hukumar VRA wanda take samar da wuta a cikin Ghana. Idan muka leka jaridar Ghananta za mu ga ta yi kanin labarai mai cewar majalisar zaman lafiya ta ƙasa dai ta kira ga reshin kungiyar 'yan jarida na jihar yammacin ƙasar da su yi haɗin gwiwa da ita don hana tashin hankali a cikin jihar. Babban sakataren majalisar zaman lafiya na jihar Yamma, Mr. Damien Asubaire, ya ce sashin yaɗa labarai na da muhimmanci wurin tallatar da sakonnin zaman lafiya. Jaridar Ghananta ta ce Mr. Asubaire ya yi wannan kira ne a wata tattaunawa da suka yi da 'yan jarida. Jaridar Ghananta ta ƙara da cewa shugaban majalisar zaman lafiya na jihar yammacin Reverend John Ennis Kofie shi kuma ya dora muryarsa yana cewa 'yan jarida su gujewa kanun labarai masu tada hankali wanda ka iya tada rigima a cikin ƙasar. Ita kuwa jaridar Delga ta rawaito sharhi ne da mukaddashin babban sakataren jam'iyyar NDC mai mulki Koko Ayudoho yayi akan zaben shugaban kasa a matsayin dan takara ɗaya tilo da jam'iyyar su ta tsayar da shi a ƙarshen makon jiya, inda yake cewa za su iya su yi bincike su gano dalilin da yasa wasu 'yan jam'iyyar su ba su yarda da shugaban kasar ya musu takara ba. Jaridar ta ce a fadar Koko Ayudoho an yi zaben ne a asirce don haka gano waɗannan mutane zai wahalan gaske. Jaridar Delga ta ce a cikin mutane sama da miliyan 2 da suka kada kuri'a 61,836 wanda ya daidai da kashi 4.90% suka kada kuri'an a'a cewa ba su yarda shugaban kasa ya musu takara ba. Jaridar ta ce a yayin da wasu suke kira da aja kunnin shugabannin jam'iyyar a inda aka fi samun waɗannan kuri'ar a'a, shi ko mukaddashin babban sakataren jam'iyyar Koko Ayudoho ya ce jam'iyyar ba za ta hukunta kowa ba akan kuri'a saboda kila waɗanda suka yi fushi da shugaban ne akan yawan ɗauke wutar lantarki da ake fama da shi a cikin kasar su ne waɗanda suka kada kuri'an kalubale.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka bari a kan faifai. Waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi.
Assalamu alaikum VOA America. Sunana Abubakar Antlani daga Tunjiya a ranar hukumar Dankowa ta jihar Kebbi, Nigeria. Don Allah ku shaida wa minista mai janar Muhammadu Bawa Buhari su wallahi mun talaka muna cikin wani hali. Don jibinsa mai a ɓangarenmu na jihar Kebbi wallahi 200 waje ta bunguru 20. Don Allah ku shaida wa Bawa Buhari. Don Allah ya rage mana fushi.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Ine Malam Isa Yakubu makanikin mashin mazaunin Abuja Gwagwalada Abuja. Ra'ayina akan lamarin gallazawa mata na farko ya tashi akan iyaye ne, saboda za ka ga wani iyaye za su ba a sa yara a karatun Qur'ani kuma ba a sa yara a makarantar boko, haka yaran da su tashi a jahilce sai talle, kaga wannan ma sun fara samun gallazawa daga gidansu kenan mahaifansu.
Assalamu alaikum bi Hausa. Yanda suka yi Faransa sun yi musu daidai, su ma haka suka yi ɗaiɗai ya koma kan mace ɗiya. Daidai yanda aka yi Faransa shi ne ɗaiɗai ya koma kan mace ɗiya. Kadab Zaini da kanar Gaddafi ba laifin da suka yi suka je suka kashe su a banza da wofi, to su ma sai su ɗanɗana abinda suka tuka yanzu suke tuba. Abinda suka tuka shi za su girba tuba. Kuma Allah ya ƙara musu abinda aka yi musu, kuma Allah ya sake ya maimaita musu, su ma su ji abinda daɗi su ji abin in ba daɗi su ma su ji a jikinsu. Kanar Gaddafi bai komin ba, suka je suka kashe shi a banza da wofi, aka watsar da mutane, aka watsar da ƙasa gaba ɗaya. Assalamu alaikum, sunana Usman daga jihar Adamawa.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Yoban hare-hare da mayakan sa kai suka kai a biranen Paris da Beirut da Tunisia waɗanda ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa. Shugaban Amurka Barack Obama yana kwantarwa Amurkawa hankali a kan barazanar a kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da aka fara hutun cika-ciki daga yau Alhamis har zuwa ƙarshen mako. A wani jawabin mintoci 6 da ya gabatar, shugaban ya faɗa jiya Alhamis cewa jami'ai masu yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaron Amurka suna ci gaba da sa ido kan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yaƙin ƙasar da ƙasar Turkiya ta yi, an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha. Duk da haka ya ce Rasha ba za ta yi yaƙi da Turkiya ba. Lavrov ya ce al'amarin zai sa Rasha ta sake duba dangantakarta da Turkiya. Lavrov ya soke ziyarar da ya shirya zai kai birnin Ankara jiya Laraba, amma ya zanta da takwaran aikinsa na Turkiyyan kuma sun amince za su gana cikin kwanaki masu zuwa.
To sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage, wanda Alhaji Ubamana mataimakin daraktan yaɗa labarin hukumar Alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.